Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmaci Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 24 ga watan Agusta. Kamar yadda muka muku alƙawari, za a ji rahoto kan danƙe wani sarki sukutum mai dillanci miyagun ƙwayoyi.
Wajen naɗa shi, an naɗa baragurbi ne ba a sani ba. Don haka nan gaba in za a naɗa shugabanni na jama'a, a yi bincike, a yi samu bayanai na asiri, sannan su kansu shugabannin jama'a nan a sama musu abin da za su dogaro ga kai.
Daga Ghana kuma za a ji alfanun cinikayya a ƙarƙashin ƙungiyar AFCTA da aka kafa a Afirka.
Duk ƙasa da take ƙarƙashin wanga ƙungiya za ta iya cinikayya da sauran ƙasashe da ke ciki a sauwake. Sa'annan irin harajujjuka da ake durawa tsakanin ƙasashe na Afirka wurin cinikayya, wannan ƙungiya za ta janye shi.
Sannan za a ji rahoto na musamman kan sana'ar itacen kimba daga kudu ko kudancin Najeriya zuwa arewaci. Akwai mu kuma da labaran wasanni, amma yanzu a gyara zama ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaba Joe Biden a yau Laraba ya yaba da babban jarumtaka da sadaukar da kai ga ƴanci na al'ummar Ukraine na fatattakar mayakan Rasha watanni shida a ƙarƙashin mamayar Moscow. Yayin da yake nuna ci gaba da goyon bayan Amurka ga sojojin Kyiv da kusan dala biliyan 3 a sabon taimakon soja da Amurka ta samarwa ƙasar. A ranar ƴancin kai ta Ukraine, wanda ke bikin shekaru 30 tun bayan ficewa a tsarin mulkin tarayyar Soviet a shekara ta 1991, Biden ya ce ranar ba wai bikin abin da ya gabata ba ne kawai, amma yana nuna tabbacin cewa Ukraine za ta kasance mai alfahari kuma za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ce yauci mai ƴanci. Sabon tallafin ƙari ne kan sama da kusan dalar Amurka biliyan 10,600 na taimakon soja da Amurka ta aika zuwa Ukraine a cikin shekara da rabi da ta gabata. A ranar Alhamis ne za a fara aikin rigakafin cutar Ebola a birnin Beni na ƙasar Congo, bayan da aka tabbatar da ɓullar cutar a cikin makon nan, inji hukumar lafiya ta duniya a ranar Laraba. Fiye da allurai rigakafi 200 ne suka isa Beni da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, a cewar shi. An danganta ɓullar cutar ta baya-bayan nan da wacce ta ɓulla a shekarar 2018 zuwa 2020 a lardunan Kivu ta Arewa da Ituri, wacce ta yi sanadin mutuwar kusan mutum 2,300. Mutane shida sun mutu sakamakon wani ɓullar cutar a shekarar da ta gabata. Rundunar sojin Isra'ila ta sanar a yau Laraba cewa ta sallami wasu sojoji 4 bisa laifin kaiwa Falistinawa hari ba tare da wani dalili ba, bayan wani faifan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta dake nuna yadda suke dukan wasu Falistinawa 2 da aka yi tsare da su. Sojojin sun tsayar da wata motar Falistinawa a arewacin birnin Ramallah dake gabar yammacin kogin Jordan makonni 2 da suka gabata, inda suka tilastawa driver da passenger fita, in ji rundunar. Bidiyon wanda aka dora akan TikTok ya nuna yadda suke dukan mutanen guda biyu. Bayan binciken farko da aka yi, an sallami sojojin daga mukamansu inda suke a Bataliya da kuma dukkan wuraren da ake gwabzawa, in ji sanarwar. Sojojin Isra'ila sun tsawatarwa wani babban jami'in tare da cire wasu biyu daga aikin jagoranci kan wannan lamarin. Sama da rufunan zaɓe 26,000 ne aka buɗe a faɗin ƙasar Angola a yau Laraba, yayin da 'yan ƙasar ke zaɓen sabbin shugabannin siyasa, ciki har da shugaban ƙasar. A karon farko, jam'iyya mai mulki na fuskantar babban ƙalubale daga 'yan adawa domin samun nasara da kafa gwamnati ta gaba. Aƙalla 'yan Angola miliyan 14 ne suka yi rajistar kaɗa ƙuri'a a wannan zaɓe. Masu lura da al'amuran siyasa sun ce fafatawa ce mai tsanani tsakanin shugaba mai ci João Lourenço na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola MPLA da kuma dan takarar bangaren adawa Alberto Costa Jr. na jam'iyyar National Union. Haka kuma akwai kujeru 220 na majalisar dokokin da za a fafata. Masu kada kuri'a a Angola za su zabi tsakanin ci gaba da mulkin jam'iyya daya ko kuma zaben sabon shugaban kasa daga yan adawa da zai kafa gwamnati na gaba. To ana sauraron labarin duniyan ne daga nan sashen Hausa na Radio America a birnin Washington DC.
Anifa Kabir Isa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda bayan da jami'an tsaro suka shafe wani dan lokaci suna kwanto suka yi nasarar damke wani sarki mai safarar muggan kwayoyi daga shiyar Sokoto na Najeriya. Kota Najeriya ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton.
Batun shako hada hadar miyagun kwayoyi ya jima yana cewa yan Najeriya tuwa kwarya duk da kokarin da mahukunta ke yi na dakile wannan matsalar wadda ke da mummunar illa a cikin al'umma. Wannan karon basarake ne jami'an da ke yaki da shada safarar miyagun kwayoyi na Najeriya suka kama a jihar Sokoto da hannu dumu-dumu ga dillancin kayan maye. Komandan hukumar a Sokoto Adamu Muhammad Iro ya ce sun share wata hudu suna kokarin kama basaraken amma sai yanzu ne dubun sa ta cika.
Kuma mutumin nan mai gari ne na wani kauye da ake kiransa Ruga, wanda shine yake cikin manyan diloli na taban kwaya a nan Sokoto. Mun kama shi kuma kayan nan mun same shi a gidansa ne. Nauyin su ya kai ga tabar wiwi wanda ake kiranta cannabis a turanci kenan. An samu tabar wiwi 436.38 a kilo kenan. Sai kuma aka sake samun kwaya wanda take sa bacci kwayoyi guda 3,000. Wannan mutumin sunansa Alhaji Umaru Muhammad, wanda ake da lakabi mai suna Danbala. Ko lokacin da muka je ma muka samu tabar wiwi wajen kilo 11.5. wanda muka kawo matarsa tace nan ne gidanta ne, amma dole muka sake ta don saboda ba ita ne muke nema ba.
Wannan kamen na zuwa ne lokacin da ƴan ƙasa ke ci gaba da tsokaci tare da nuna yatsa ga hukuma akan yawaitar waɗannan matsalolin a Najeriya.
Ga sun har cikin gari cikin ungoyo ne sai an ce wa gidan ana saida gidan sai da kayana na ana saida daga na ana saida mi, amma kuma suna nan shekaru suna yi kuma an sani, kuma jama'a gari sun sani, kuma ita hukuma ta sani, amma sai haka kuma suna nan ana saida kuma a bari ba ko da an kama su kwana gura sai haka sun kuma rawa. To idan lahi yake
a hukuma ya kamata a ce waɗannan da ka kawo quiet ko kuma waɗanda aka sai shi ta ba waɗanda ka sha ba su addade ta fara magancewa, idan babu ta to ai bin gani bai gani mai sha ba zai ganin ta ba halin shi sha.
Masana halayyar dan Adam na ganin wannan ba abin mamaki bane a samu shugaban jama'a da hannu ga aikata ba daidai ba, sai dai ya kamata ya kasance ishara wajen samar da shugabanni a nan gaba, kamar yadda Professor Tukur Muhammad Baba ke cewa.
Eh, shugaban ana iya kawo shugaba watakila wajen nada shi an nada baragurbi ne ba a sani ba, don haka nan gaba in za a nada shugabanni na jama'a a yi bincike a samu bayanai na asiri, sannan su kansu shugabannin jama'an nan a sama musu abin da za su dogaro ga kai, ba wai haka kawai jama'a su zo musu ba, su ba su samu ga gwamnati, ba su samu ga kowa da sauransu. Wato a cire abin da yake iya jawo hankalinsu su shiga cikin irin wannan. Dole a samu canji na tsarin zamantakewa da tsarin tsaro a ƙasar nan, in ba haka ba za mu ci gaba da samun waɗannan matsaloli.
Jama'a na ganin su ma jami'an da ke fafatukar daƙile wannan safarar ya kamata a ƙara yawan su tare da ƙarfafa musu gwiwa da samar musu da kayan aiki, su kuma su kasance masu gaskiya da amana ta yadda za su iya kakkaɓe wannan muguwar safara a cikin al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad. Daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana, inda ake shirin fara jaraba aiki da tsarin nan na cinikayya marar shamaki karkashin kungiyar AFCFTA daga birnin Accra. Ga Idris Abdullah da cikakken rahoton.
kasashen da za su fara gudanar da kasuwanci tsakanin su a ƙarƙashin yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashe da babu shingiya tsakani ko AFTA a takaice su ne Ghana, Kamaru, Masar, Kenya, Mauritius, Rwanda, Tanzania da kuma Tunisia. Hakan wata hubbasa ce wajen ƙara yawan fita da kayayyaki zuwa ƙasashen waje ta hanyar kamfanonin fitar da kaya ko ETC a takaice, sannan kuma a cimma burin inganta masana'antu da za su taimaka wajen ƙarawa nahiyar dogaro da kanta. Mataimakin ministan cinikayya da masana'antu Herbert Krapa shine ya bayyana hakan da yake jawabi a wajen taron ƙarawa juna sani da ma'aikatarsa da haɗin gwiwar bankin Afrexim suka shirya domin ƙara wayar da kai akan rawar da waɗannan kamfanonnuka za su taka wajen ci gaban kasuwanci tsakanin ƙasashen Afirka a ƙarƙashin yarjejeniyar AFTA. Mataimakin ministan yace ya zuwa yanzu ƙasashen Afirka 54 sun rataba hannu kan yarjejeniyar AFTA, 46 sun gabatar da tayin jadawalin haraji ciki har da hukumar custom, haka kuma an tabbatar da tayin harajoji 29. An amince da kashi 87.7 cikin 100 na layukan jadawalin kuɗin fito a ƙarƙashin dokokin yarjejeniya na asali, sannan kuma kashi na biyu akan zuba jari haƙƙin mallakar fasaha, manufofin gasa, mata da matasa a kasuwanci da kuma kasuwancin digital suna kan hanya. Masanin tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani.
Cikin shekara 2018 aka samu kasashen Afirka sama da 50 suka yi yarjejeniya inda za a samar da wata hanya wurin gudanar da kasuwanci a sauwake. Amma a halin yanzu kasashe ne wurin 8 su za su fara business tsakanin wannan kungiya mai suna AFTA. Idan muka duba hadafin da aka kirkiri wannan matashiya, za mu ga cewa yana da amfanoni da dama. Na farko shine duk ƙasa da take karkashin wanga kungiya za ta iya cinikayya da sauran kasashe da ke ciki a sauwake. Sa'annan na biyu, irin harajujjuka da ake durawa tsakanin kasashe na Afirka wurin cinikayya, za a samu wannan kungiya za ta janye shi a samu ana business ba da cikin wahala ba. Sa'annan akwai nazari da World Bank suka yi inda suka nuna cewa wannan AFTA idan aka tabbatar da shi kamar yadda ake nema, za a samu a bunkasa business cikin Afirka sama da wato biliyan na dalar Amerika 160. Sa'annan kuma daga nan har zuwa 2035 za a samu mutane kimanin miliyan 30 za a janye su cikin lamari na talauci.
Imran Hashir Dikeni ya bayyana dalilin da yasa aka fara da waɗannan ƙasashe 8 daga cikin 54 da suka rataba hannu.
Na farko, yana fitowa ga irin rangwantawa da kasan take da niyyar yi, wato irin concessions da data bayar, wato idan na bada dama a ringa shigowa da kaya kasana zan rage cikin haraji kaso kaza cikin 100. Wayannan wato concessions nan ko rangwantawan nan ina ɗaya daga cikin abin da zai sa a saka kasa cikin wayanga wato kasashe wanda suke da alƙawarin cinikinga.
A cewar Secretarial AFTA, hakan wata hanya ce ta nunawa cewa ana aiki tare da aikiwa da sakon siyasa ga kasashen da har yanzu ba su gabatar da jadawalin su na wucin gadi akan rangwamen haraji kamar yadda aka amince a yarjejeniyar ba. Masanan sun nuna cewa harkokin kasuwanci idan aka gudanar da su cikin yanayi mai yanci da tsaro zai taimaka wajen rage talauci a mambobin kasashen kungiyar tare da samar da ci gaba mai dorewa. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To kai da Idris, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Allah ya albarkaci jihohin kudu maso yammacin Najeriya da itacen kimba, amma 'yan arewacin Najeriya sun yi kato-kato a cikin wannan sana'a ta kimba. Na ziyarci wani ƙauyen garin Onidundun inda 'yan arewacin Najeriya ke sana'ar kimba.
Muhammadu Antani, sarkin Hausa a Onidundun.
Menene takamaiman sana'arka?
Sana'ata ina sana'a kimba ce. Ina saye a daji, muna ɗebowa, kuma muna saye wanda an ka gasa aka muna.
Ya sana'ar kimba ke tafiya a nan garin Onidundun waje da birnin Ibadan?
Sana'a tana tafiya daidai sabili da muna samun baki da ke zuwa suna sai a nan suna kai arewa.
Kuna sai itace ne ko kuna sai an ɗebo kwando-kwando?
Muna sayin kwando-kwando kuma muna sayin itace.
Kamar icen kimba nawa kuke sai ne?
Muna sayin kamar ice guda daga 1,500 2,000 har 3,000 muna saya.
Kamar in kun sai ice guda misali yana kwando nawa idan kun cire ko kun ɗebe?
Mun ka sai ice guda in an kai sa ana samun kamar 1,500 ko 2,000 a ice daya.
To buhun nan kuna sai da shi nawa?
Muna sai da shi yanzu yanda hali yake cikin muna sai 20,000.
A nan Ibadan ko a Arewa?
Nan Ibadan da muke sayar da shi.
Yawanci wace jiha kuka kai wannan kimba?
Babu inda ba mu kai shi. Duk kasashen mu na Arewa babu inda ba mu kai shi. Muna kai shi Sokoto, muna kai shi Kaduna, Maiduguri, Kano duk babu inda ba a kaiwa.
Wace jiha an kafi sayin kimba a Najeriya?
To an fi sayin ta jihar Sokoto.
Ta kaman me ake yi da kimba?
To suna abubuwa ka san mutane Arewa akasarin su suna sa ta gafura kuma suna sa ta ga wasu abubuwa na dan shaye-shaye hakan nan na jin dadi hakan nan a Arewa.
Aikin kimba yana da wahala?
Akwai wahala ga aikin kimba.
To menene yayi wahala aikin kimba?
Wajen diba ta akwai wahala ne sosai kuma yanzu lokacin cikin damunan nan tana da matsala sabili kafin ta bushe sai an gasa ta.
Wurin dibar ta sama ake hawa ko kasa?
Sama ake hawa. Sai namiji kuma ke diba kimba.
Me yasa kace haka?
Sabili da tana tsawo ita ba ta yin mabaranta kasa sai ta tsawo can sama sannan a samu mabaranta ta a samu a hawo. Eh shi yasa take da matsalar diba sai namiji.
Kace a hali yanzu an gasa ta.
Sabili da lokacin damuna yanzu nan tana da wuyar aiki idan ba an gasa ta ba za ta bushe ba sai ka shaya ta tai kusan wata daya bata bushe ba amma yanzu sai an gasa ta da wuta shikenan sai a sarrafa ta.
Kana jin dadin wannan aiki na kimba?
Kwarai ko muna jin dadi dan muna samun rufin asiri.
Ga yamma masu saurare irin bukatun da ka biya a cikin kimba.
Alhamdulillah mun samu mu ayyuka mu gida mu aurar da yara mun ka sa yara makaranta alhamdulillah.
Sunana Abdulrahman Jimma tana ta muna yin kimba muna daiwa daga daji muna saiwa.
Me ya baka sha'awa ka shiga aikin kimba?
Abu ya bani sha'awanta saboda ina jin dadin kudi nake samu a ciki.
Kana samun kudi sosai?
Ina samun kudi kuma na gode Allah akan kudi nake samu.
A wani lokaci ne ka fi samun kudi? A lokacin damina ne, lokacin ruwa koko a lokacin rani?
A lokacin ruwa ne kuke samun kudi sosai.
Me yasa ake samun kudi a lokacin ruwa ga kimba?
Saboda lokacin ruwa shine kimba take haihuwa sosai. Lokacin rani ba babu take kimba sosai amma dai cikin ruwa tana haihuwa sosai. Yasa muke jin dadin ta.
A wani gari ne ka fara wannan sana'a ta kimba?
A nan Hundunu.
Amma tun wani lokaci ne kake wannan sana'a?
Bari ne ce shekara ba saboda shekaran ne fara da ga kaman shekara kaman 15 ko 17.
Wannan aikin kimba ka taba yin wanda ka ji dadin sa da ba za ka iya manta ba wato ka ci riba?
Na ci riba sosai akai saboda bari ne manta kimba ba shekara kimba za ta zo in ce bari ne yi ta ba saboda ina jin dadin ta sosai.
To ta kama nan kake sadawa a wani dundun Ibadan koko sai ka kai ta Arewa?
A bana kai kai na masu siya suke zuwa waje na suke siya.
Ayini kana sai da buhu nawa na kimba?
To ba kullum muke sai da buhu na ba. She mun tara muna sai da gura 10 muna sai da gura 20.
Me za ka ce a game da aikin kimba ko sana'ar kimba a nan Ibadan?
To aikin kimba gaskiya tana da alheri sosai saboda alheri wanda yake ciki muna bukata a ciki akan kimban nan na gida. Shi yasa nace na gode akan kimba ba na yi bar aikin kimba.
To menene matsalolin aikin kimba?
Babu wani matsala she dai masu hawan saman nan ne matsala saboda ita kaman pole wire ne tsawonta kuma hakan da bi ta zuwa sama da din kanye kuwa guda amutara mu debo ta mukata.
Kana nan cewa akwai kasada kenan?
A sosai ma
kuma ka taba zuwa da wani daji domin ya hauci kin ba sai ji tsoro ka sa hawa?
Da akwai sosai, da akwai wani brasi ya hawa, akwai kuma wani suke iya suke hawa.
To wannan aikin kin ba da a ce mutun ya zo shina son su fara aikin kin ba, wace shawara zaka bashi
wajen samun meme aiki? Shine matsala ba wajen siya ba, babu wani matsala amma dai wani dai mai aiki shine matsala.
Ni hali mai kimba.
To kai me ya kawo kana garin Onudundun?
Sayan kimba.
Daga ina ka fito zuwa nan sayan kimba?
Na ga fito daga jiha Kebbi local government din Mayama Sabon Sara, na zo nan sayan kimba Onudundun.
Tun wani lokaci ne ka fara zuwa sayan kimba a nan garin Onudundun?
Yanzu an Allah so tun shekara bata dawo nan ba nake tawa nan ina sayan kimba.
Kamar shekara nawa kenan?
An Allah so ba a kasu 30 ina tawa nan garin.
Idan kana iya tunawa zuwan ka na farko nawa ka sai buhun kimba?
To zuwa na farko na sai buhun kimba naira 2,250.
To yanzu nawa kake sayan buhun kimba?
Yanzu abun bai da farashi, yau in ka saye gobe sai ayi baki, amma yanzu ana sayan ta 21,000, 22,000, wani biya 23,000 saboda kullum ana baki, wasu zo su kara saboda wurin saida ba guda bane Arewa. Da idan ni sai zan kai ta jihar Kebbi can nake saida.
Kamar buhu nawa kake saye?
To idan ni zo idan na samu yanayin kaya zan sai 30, wani biya in sai 40 in je da su.
To idan ka je da kimba a jihar Kebbi nawa kake saida buhu?
Nan mun iske mun samu saukin farashi muna sauki idan muka je ce yanzu muna isa shi da 30 ba dai ba
me jawo hankalinka ga shiga wannan sana'a ta kin ba ka bar arewa ka zo nan ka saita a kudu
saboda nan Allah ya yi mun abinci shi yasa nike towa da ita kuma naga ina samu gurguru
ka taba koya mu wannan aiki na kin ba
to aiki ne mai wahala saboda idan muka zo nan guntu muke awon shi can kuma muna saida ba shi yasa duk wanda ba kudin shi ba to abin na da wuya gare in ba ubangida gare ba
kin iyayenka ko ƴan uwa akwai wani mai sana'a kin ba
gaskiya akwai ma sana'a kin ba dan ko ina nan wani dundu akwai ma sai dame ita arewa
kamar iyayenka kana son su gaje ka ga wannan sana'a cikin ba
a kware ina son su gaje ta Allah su
to me yasa hake son su gaje ga sana'a kin ba
saboda naga amfanin ta saboda nayi gida na armar da yara nayi bukatoci kuma ina taimaka ma ƴan uwa duk a cikin sana'a kin ba
ko akwai cikin badda ka saye kakkai ta arewacin Najeriya kai hasara ko ka fadi da ba za ka imantawa ba
eh to akwai kin badda ni saye da ba zan taba manta ba saboda na dure kin babu ta bushe ba da Najeriya ita arewa akai daidai da ana ruwa sai ta zuwage gaba dai ta rube ta nukushe shi dai ne nake tuna matsalar ta
muka hasara gare ta
ana hasara gare ta amma bayan ta da ni gano ta ban kara dure kin ba danya ba wanda ba ta bushe ba sai an gasa sai mu saya sai mu dauke ta mu je da ita arewa
Ahmadu mai game ina sana'a kin ba kuma ina sana'a goro
wace shekara ka fara sana'a kin ba
shekarar da ni fara sana'a kin ba za ta kai shekara 23
a wani gari ka fara sana'a kin ba
nan iya dundu
kana saye ne ka je arewa koko kana saye ne ka saisuwa a nan iya dundu
ba inda ban na kai arewa na yi saisuwa nan shagona
da saisuwa nan garin oni dundun da dokata akai ta arewa ita kin ba wani ya hiriba
wanda ya hiriba to abu na Allah ne
a farko wace sana'a kake yi kafin ka shiga wannan sana'a cikin ba
abinda duka goro
to goron ba riba ne
goro akwai riba
to me yasa ka canza zuwa kin ba
abu ne na Allah dan ka san ba san inda dace yake ba san inda Allah kaddari hanka dace
Alhaji Yaro guntun gida
Alhaji Yaro kana shan hura
ina shan hura sosai
to a cikin hura wanda aka samu kin ba da wanda ba a sa kin ba ba wace ta fi dadi
wanda aka samu kin ba ta fi dadi
saboda me kace ta fi dadi
saboda ita an tada kuma ana dakanta in daka yadda ku uwaye mu ba su daka sai da kin ba ko babu kin ba sai an zo wani wuri an roko ta saboda ta yi dadi
yanzu a ce an kawo mahura babu kin ba ba za ka sha ba
ai yanzu horar gada baka sha kurmi muna dai sha dole don babu za mu yi amma hura babu kin ba ba ta dadi sam
ko da an sa suga
ko mi an ka sa mata ba a sa kin ba ba ta dadi
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to gaida Hassan yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice
Zakaran Premier League din kasar Ghana san tikwata-kwata sha kashi da ci biyu da nema a hannun Al-Hilal din kasar Sudan a wani wasan sada zumunci. Al-Hilal ta zura kwallaye a farkon rabin lokaci da kuma bayan an dawo daga hutun rabin lokaci ta dankwasar da kwatakko da ta tafi kasar Sudan don shirya wa kakan shekara ta 2022 da kuma 2023. Kwatakko ta ba da sanarwar za ta yi wasanni guda hudu yayin da take a kasar ta Sudan kuma ta kara da Al-Hilal a karawar farko na wasanni guda biyu din da za su yi a ranar Talata. Goluka guda hudu kacali ya saurawa captain din kasar Ghana Andre Ayew ya samu kai goluka 150 na club a tarihinsa tun sa'ad da ya yi wasansa na kwararru na farko wa Marseilles a shekara ta 2007 dan wasan tsakiyar ya jefa kwallaye 146 a matsayin club cikin wasanni 500 kuma yana yunwar kari ya zura wa club har 7 wallahi zuwa yau Ayew dai zai iya kai makin din bana da yake akwai wasanni da yawa yake zuwa a kasar Qatar inda yake yanzu kuma da zakarun kasar Asada yake wasa tsakanin shekara ta 2007 da 2015 dan wasan mai shekaru 32 ya ci kwallaye sau 57 wa Marseille club din sa na Faransa ta bada aransa sau biyu ga Lorient da Alsa Vigon inda ya ci kwallaye 7 Illinois a shekara ta 2015 Swansea City ta dauke shi ya kuma ci mata kwallaye 57 zamun na biyu abinda yasa ya samu matsayin jarumi a clubun Ayu ya tafi West Ham a shekara ta 2016 kuma duk da raunukan da ya rinka samu yayi manager har ya ci kwallaye 12 cikin shekaru biyu ya kuma ci kwallaye 5 wa zakarun Turkiya Fenerbahce Ayu ya ci kwallaye 18 tun da ya tafi Qatar bara 15 a cikin su na wasannin league din kasar na Qatar ne hukumar kwallon kafar kasar Jamus ta tibiya wa wani dan wasan gaba na kasar Ghana Orin Opoku haramcin wasanni 5 an tibiya wa dan wasan mai shekaru 23 haramci ne a dalilin farmaki da ya kai wa wani dan wasan a karawar Hamburg da SV Darmstadt a wasannin Bundesliga karshen mako alkalin wasa Robert Schuda ya kore Opoku cikin tuna na 64 na wannan wasa a matsayi na biyu da sun kai da SV Darmstadt na 98 bayan dan wasan Darmstadt Fabian Holland ya masa ba daidai ba sai ya rama da mummunan hari akan shi Holland din dake kwanci kasa Hamburg bata daukaka kara dangane da wannan caji da hukumar ta Jamus ta yi mata ba kungiyar kwallon kafar kasar Ghana na ɗan wasan gida ta sha kashi da ci biyu da a hannun kasar Qatar mai karban bakuncin gasar cin kofin duniya na shekara 2022 a wani wasan sada zumunci a Austria Black Galaxy da sun kaso ma wasan cikin sanyi an saka mata kwallon farko ne cikin minti 2 da soma wasan a Stadium Wenas Nienstad zakarun na yankin Asia shekara 2019 sun sake jefa wani kwallon cikin mintuna na 26 dan wasan Hasafuk Daniel Fuebane ya farke golun daya cikin mintuna na 69 da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanul Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Shugaba Joe Biden a yau Laraba ya yaba da babban jarumtaka da sadaukar da kai ga yanci na al'ummar Ukraine na fatattakar mayakan Russia watanni 6 a ƙarƙashin mamayar Moscow yayin da yake nuna ci gaba da goyon bayan Amurka ga sojojin Kyiv da kusan dala biliyan 3 a sabon taimakon soja da Amurka ta samar wa ƙasar a ranar yancin kai ta Ukraine wanda ke bikin shekaru 30 tun bayan ficewa tsarin mulkin tarayyar Soviet a shekara ta 1991. Biden ya ce ranar ba wai bikin abin da ya gabata bane kawai amma yana nuna tabbacin cewa Ukraine za ta kasance mai alfahari. A ranar Alhamis ne za a fara aikin rigakafin cutar Ebola a birnin Beni na kasar Congo. Bayan da aka tabbatar da bullar cutar a cikin makon nan inji hukumar lafiya ta duniya a ranar Laraba fiye da allurai rigakafi 200 ne suka isa Beni dake gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a cewar shi an danganta bullar cutar ta baya-bayan nan da wacce ta bulla a shekarar 2018 zuwa 2020 a lardunan Kivu ta Arewa da Ituri wace ta yi sanadin mutuwar kusan mutum 2,300. Rundunar sojin Isra'ila ta sanar a yau Laraba cewa ta sallami wasu sojoji 4 bisa laifin kaiwa Falistinawa hari ba tare da wani dalili ba bayan wani faifan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta da ke nuna yadda suke dukan wasu Falistinawa 2 da aka yi tsare da su. Sojojin sun tsayar da wata motar Falistinawa a arewacin birnin Ramallah da ke gabar yammacin kogin Jordan makonni 2 da suka gabata inda suka tilastawa driver da passenger fita in ji rundunar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Lagos Christian wacce ta haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya wassalam.